Rahotanni sun yi nuni da cewa tun a watan Fabrairun da ya gabata ne mahukuntan Najeriya suka fitar da biliyan 1.14 na naira don sayan motoci kimanin 10 da aka baiwa jamhuriyar Niger a matsayin wata gudunmuwar da za ta bada damar karfafa matakan tsaro akan iyakokin kasashen biyu. Sai dai wannan yunkuri na gwamnatin Muhammadu Buhari ya harzuka wasu 'yan Najeriya da ke ganin an yi abin a wani lokacin da askarawan kasar ke cikin babbar buƙatar kayan aiki don tunkarar matsalar tsaron da ke ƙara yaduwa. To amma wani ɗan Nishar Abba ɗan Illela ya ce a duk lokacin da ɗaya daga cikin ƙasashen nan ta taimaka wa 'yar uwarta tamkar yi wa kai ne.
A cikin Najeriya su da bakinsu ne ke hoɗi suna cewa idan sun kaga alamun za a kawo musu hari da su kira sojin Najeriya ƙara su kira sojin Nijar wanda yake in sun ka kira sojin Nijar cikin minti 10 sojin Nijar sun iso. Waɗannan waɗanda suke irin wannan ɗumumuwa kamar mutane ne waɗanda watakila basu da tarihi. Niger ba yau ta saba kama ma Najeriya yaki ba. Tun lokacin yakin Biafra, Niger ta kawo gudunmuwa wadda ba ɗan kaɗan ba an ka samu an ka ci nasara.
Har ila yau masu ƙorafi akan wannan al'amari sun bayyana damuwa a game da yadda aka yi komai cikin duhu, saboda haka suke ganin alamar rashin gaskiya a tattare da hakan. Abinda shugaban kungiyar Voix des Sans Voix ke ganin sa a matsayin alamar yadda wasu suka jahilci mu'amala ta tsakanin Najeriya da Niger.
Babu hulɗa ko dangantaka ta duhu tsakanin Najeriya da Niger. Duk wani wanda rashin tsaro na Najeriya ya shafa zai ji daɗin wannan abu. Kenan masu wannan magana sun jahilci abubuwa da yawa, kuma ya kamata su yi kusa ga al'umma waɗanda wannan rashin tsaro ya shafa za su ji magana wadda akasinta su.
Duk da cewa mahukuntan Najeriya sun yi bayani a wannan mako game da wannan tallafi, har ma da yadda aka bayar da odar waɗannan motoci, batun na ci gaba da haddasa mahawara a kafafen sada zumunta a tsakanin 'yan Nishar da 'yan Najeriya. Abinda ya sa mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasim ke jan hankulan al'ummomin waɗannan ƙasashe biyu su guji furta kalaman da ka iya mayar da hannun agogo baya a yakin da ake gwabzawa da 'yan takife.
Abinda ke kawo wannan cece-kuce matsala ce ta cikin gida, saboda mutanen Najeriya sun gaji suna ganin ya kamata a ce dandanan ƙasar Najeriya ta magance duka matsalolin da ake fama da su, ko na ta'addanci ko na banditry. Abinda ya kamata dai duka ƙasashen al'ummomi su rika kalamomi wanda za su ba da ƙarfin guya ga jami'an tsaro, ba na wa'anda za su razanar da su ba, saboda koda mutane suna ɗumumuwa su jami'an tsaron busu fagen daga tare suke, kuma yanda ka san uwa ɗaya uba ɗaya haka suke aiki.
Najeriya da Niger da ke da iyakar da tsawonta ya haura kilomita sama da 1,500 na matsayin jagaba a rundunar haɗin gwiwar da ke yaƙi da Boko Haram a yankin tafkin Chadi. Haka kuma ƙasashen biyu sun kafa wata hukumar haɗin gwiwa ta Joint Commission a farkon shekarun 1970 da ke da alhakin inganta hulɗa a fannoni da dama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.